Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safinatu Sada Sudan Gizan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan mako wakilinmu Zaharuddin Salihu Tuwa ya tattauna da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta dake Kaduna. Gani da tattaunawar ta su ta kasance.
Jama'a sauraron mu barkamu da sake tare da ku a cikin wannan shiri na noma tushen arziki. Noma tushen arziki yau zai tattauna muku ne tare da wani fitaccen manomi na shinkafa wato Alhaji Sadiq Falalu Abubakar. To Alhaji Falalu Sadiq Abubakar an ce kai manomi ne. Me yasa zai so ya ji irin wannan noma da kake yi?
Mu muna da kamfanin shinkafa ne a nan muna da kamfanin rabafa. To noman da muke yi kuma noman da ya shafi shinkafa ne.
To kamar irin noman shinkafa ku kuke noma ta ne ko kuna siya ne daga manoma kuna sarrafa ta?
Muna siya daga manoma, mu ma muna yin noman ta kuma muna ba wa manoma kayan aiki da za su yi noman sai mu siya duk muna yi ba wanda ba ma yi.
To kamar ita gonar ta ku da kuke noma za ta kai hekta nawa?
Yanzu alal misali a Kaduna dai mu nan ba mu samu manoman da suke yin noman sosai da su ba, amma misali a su Niger a su Kebbi muna yin noma har hekta 100 zuwa sama. A Kebbi muna yin kusan hekta 100 da wani abu, a Niger ma muna yin kusan adadin haka.
To kamfani ne kuke da haɗin gwiwa da al'umma koko ku kai musamman kake yin wannan noma?
Da kamfani ni kaina ina yin noma a kada, amma noman da nake yi bai kai adadin abin da mu kamfanin shinkafa muke amfani da ba. Saboda duk abin da zan noma a shekara a rana ɗaya zan iya sarrafa shi a rana ɗaya ni daga gonan da nake a nan kasa.
So
yawanci mu kamfanin mu mun kafa kamfanin shinkafa ne. Muna sarrafa shinkafa gida saboda an ga cewa shinkafa gida ta ci amfani a jiki.
To kamar su jama'a
haka
za ka iya mun bayanin yadda suke karuwa da ku?
Na kaga dai yayin da muka kafa kamfanin nan mun kafa shi a shekara 2016. So da muka hada da lokacin da muka fara karamin kamfani alhamdulillah kaɗan shekara da ta wuce a dukkan manoma. So ko a cikin kamfanin ma muna da ma'aikata sama da mutum 30 da wani abu.
A wajen kuma haka
kuma muna musu albashi a cikin kuma manoma kuma kaga muna ba su kayan noman. Mutum siya iri ko taki ko wani abu a ba su su yi noma. An san gama sai ma a kayan amfanin gona a
hannu. To kamar kamfanin ku a nan Kaduna ina ne matsugunin shi musamman abin da ake ce ma location a Turance?
To muna location din mu a Kakuri muke industrial area. A nan muka kafa kamfanin muke yin aikin mu in mun samu amfanin gona mukan kawo shi nan kamfanin a sarrafa a yi a fitar shinkafa.
To mun ga gwamnati ta dukufa sosai wajen harkokin noma musamman na shinkafa. Mun ga an maida hankali akan noman shinkafa inda aka haranta ma wasu masu sana'ar shinkafa shigo da ita daga kasashen ketare. To ko za a ce kuma kun samu wani tagomashi daga gwamnati?
To alhamdulillah muna murna ga yanda gwamnati ta maida hankali take kokari ta hana shigo da shinkafa waje. Kuma shi wannan hana wanda ake shi ne zai sa ya taimaka ya bunƙasa mana muna makasuwa. Kuma yayin abin da aka gane mu Najeriya shinkafar mu mai kyau ce, amma mutanen mu ba su san amfanin ta ba. Kuma tunanin da ake yi wa shinkafa Najeriya shi ne shinkafa mai dutse mai kaza. To amma yanzu alhamdulillah akwai injina da duk suna gyara shinkafar su sai su cire zuwa su safuwa da komai da komai a cikin shinkafar. Murnan mu muna jin daɗi cewa gwamnati gaskiya ta taimaka ga maida hankali a noman nan. To yanzu za ka ga mutane sosai sun shigo harkan, masu kuɗi a hannu sun shigo harkan, mu ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi dai alhamdulillah mun shigo kuma ana taimaka. So kaga wannan na taimaka yana samar wa matasa aiki.
To bari mu maida kai baya da kace dutse a cikin shinkafa. Ba a ganin yadda ake sarrafa ta ne tunda ita shinkafa Allah yana halitto ta ba tare da dutsen nan ba. Watakila ko akwai wata faɗakarwa da za ka yi ma manoma su daina watsar da ita kasa ko su rinƙa sa wani tamfol ko makamancin haka?
Matsalan da ake samu shine lokacin da ake bige shinkafa bayan an yanka, in aka ana bigewa a yayin da yake nunan a Najeriya yawanci manoman mu ƙananan manoma ne. In ka fita ƙasan waje ka je Amurka za ka ga manomi guda ɗaya yana hekta 10,000, amma mu nan za ka ƙaramin manoman mu hekta ɗaya hekta biyu suke yi. So ba su da kayan aikin da za su iya yi. Yanzu an samu cigaba, akwai kamar irin injina su combine harvester da take cire take yanka kuma ta cire duwatsun duka lokaci guda amma mu anan har yanzu noman da kakannin mu suka yi shi muke yi za a yanke shi annan a bige to a wannan bigewan nan ne ake samu a bakasa ko da duwatsu da abubuwa to abinda ake nike sa rai ni shine in manoman nan da tallafi dai da za su samu ko da gwamnati su samu injina a ce ko da akwai babban injina nan community ko anguwa guda inda ake noman kauye guda za a kawo mu a taimaka musu da shi so kaga wannan zai sa mana mu zai rage mana wahalar aikin
to kamar ita daga bangaren gwamnati ko wani tallafi da kuke samu na ganin cewa kun duka kojan noman shinkafin nan
kamar yayin gwamnati ta fidda tsarurruka kala-kala irin su da bankin Nigeria CBN sun fidda tsari wanda ake taimaka manoma a basu bashi yi noma in sun yi noma ba da amfanin gonan nan wa irin mu kuma mu zo mu sarrafa shi
na'am so duk wannan tsarurruka kenan ko
gaskiya alhamdulillah tun sabida inda ba wannan gwamnatin bada ba a shiga wannan harkar mu kanmu ba za mu shiga harkar mu ce muna so mu shiga harkar sarrafa shinkafa ba
kuma da Malam Zaharuddin mun gode kwarai masu sauraro sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ci gaban wannan tattaunawar da fatan an karu da ita yanzu a madadin Julia Gregson wadda ta hada mana sauti ni tafi na tsada so dangi ke cewa a sha ruwa lafiya.